haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya, Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya, amma kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Ministan harkokin wajen Iran ya yi gargadin cewa akwai yiwuwar matsayin da aka cimma ta nukiliyar kasar ta fuskanci ƙarin barazana idan Amurka bata sassauta takunkumin da ta kakaba wa kasar ta Iran nan da zuwa ran 21 ga watan Fabrairu ba. A wata hira da jaridar Hamshahari ta yi da Muhammad Javad Zarif a ranar Asabar, ministan ya ce wasu dokoki da aka amince da su a kwanan nan sun sa ya zama dole gwamnati ta ƙara tsaurara matsayinta kan wannan batu. Zarif ya kuma ƙara da cewa mai yiwuwa zaben da za a yi a watan Yuni, wanda ka iya samar da shugaba mai tsaurin ra'ayi, ya ƙara jefa wannan yarjejeniya cikin haɗari. Shi dai shugaban Amurka Joe Biden, wanda ya sha sukar Trump saboda janyewa da yi daga matsayin da aka cimma kan shirin nukiliyar na Iran, ya sha alwashin sake shiga wannan yarjejeniya idan har hukumomin Tehran suka koma bin ƙa'idojin da aka gindaya musu. China ta sahale a fara yi wa jama'ar ƙasar wata allura daga kafin cutar COVID-19, wacce aka samar a karo na biyu amma bisa wasu sharuɗa da ta gindaya. Hukumar da ke sa ido kan magunguna ta ƙasar ta faɗa a wata sanarwa a jiya Asabar cewa hukumomi sun amince a fara amfani da allurar CoronaVac, wacce kamfanin Sinovac Biotech ke samar, wannan da ita ce allurar rigakafi ta biyu da gwamnatin China ta amince a yi wa jama'ar ƙasar wacce ke kudu maso gabashin nahiyar Asiya. Kuma hakan na faruwa ne watanni bayan samar da wata allurar rigakafi da cibiyar bincike ta ƙasar tare da haɗin gwiwar kamfanin Sinopharm na China ya samar. Sharaɗin da aka gindaya kafin fara yi wa jama'a allurar shine sai an gabatar da rahotanni da bayanai da suka danganci illoli da ka iya bayyana idan aka yi allurar. Shugaban tsare-tsare kan harkokin waje na ƙungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell na shan suka saboda wata ziyara da ya kai birnin Moscow, ziyarar da yawa daga cikin bambobin ƙungiyar suka nemi a soke gudun kada hukumomin Kremlin su yi amfani da ita wajen cimma wasu manufofinsu. Masu suka Borrell sun haɗa da tsohon Firaministan Belgium Guy Verhofstadt tare da sauran jami'an diplomasiyyar ƙasashen yammaci, waɗanda suka ce abinda suke gudu ya riga ya faru tunda har Borrell ɗin ya yi wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da takwaran aikinsa na Rasha Sergey Lavrov a ranar Juma'a. Yayin taron manema labaran, Borrell ya ce babu wata mamba ƙungiyar ta EU da ta nemi a kakaba sabbin takunkumi a kan Rasha saboda kamun shugaban yan adawa Alexei Navalny da aka yi, wanda ke yawan sukar lamirin shugaba Vladimir Putin. Jim kaɗan bayan wannan taron manema labarai, hukumomin Kremlin suka kori wasu jami'an diplomasiyyar Jamus, Poland da kuma Sweden saboda suna zarginsu da laifin nuna goyon baya ga zanga-zangar neman a saki Navalny. Ana dai ganin Rasha ta ɗauki wannan mataki ne don ta kunyata Borrell. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Joe Biden ya rarrashi wata mata 'yar jihar California wacce ta rasa aikinta sanadiyar annobar coronavirus, yayin wata tattaunawa da suka yi wacce fadar White House ta kwatanta a matsayin wani yunkuri na ganin an ƙara kusantar da shugaban jikin talakawan Amurka. A ranar Asabar, fadar shugaban ƙasar ta fitar da wani bidiyo mai tsawon minti 2.5 wanda ke nuna tattaunawar Biden da Michelle Volkart bayan da ta rasa aikinta a wani kamfanin sayar da kayan sawa a watan Yuli. Michelle ta rubuta wa Biden wasiƙa wacce bayan ya karanta ya kira ta. Yayin tattaunawar tasu, matar ta faɗa wa shugaba Biden cewa samun aiki ya yi matukar wuya. Hukumomi a Masar sun saki ɗan jaridar gidan talabijin ɗin Al Jazeera Mahmud Hussein, kamar yadda ɗan uwansa da lauyansa suka faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Hussein, wanda ɗan asalin ƙasar ta Masar ne, ya kwashe sama da shekara 4 a tsare yana jiran a yi masa shari'a. A dai watan Disamba shekarar 2016 aka kama Hussein bayan da ya isa birnin Alkahira daga birnin Doha don zuwa hutu. Ana dai zargin shi ne da laifin yaɗa labaran da ba su da tushe, haɗa kai da ƙungiyoyin da aka haramta, da kuma karɓar kuɗaɗe daga ƙasashen waje. Sakin nasa na zuwa ne bayan da Saudiya, haɗaɗɗen daular Larabawa, Bahrain da Masar suka amince su maido da hulɗar diplomasiyya, cinikayya da tafiye-tafiye da ƙasar Qatar, bayan da suka dakatar da hulɗa da ita a shekarar 2017 kan zargin da suke mata na cewa tana daukan nauyin ta'addanci, zargin da hukumomin Doha suka musanta.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida.
Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na dandalin yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. To a makon da ya gabata ne masu ruwa da tsaki da kwararru akan harkokin tattalin arziki da kasuwanci da kuma masana a fagen yaɗa labarai suka yi musayar ra'ayi a jihar Kano dangane da rawar da kafofin yaɗa labarai za su taka wajen ceto tattalin arziki daga durƙushewa musamman ma a yanayi na annoba. Kafar yaɗa labarai ta Vision FM da ke jihar Kano ce ta shirya taron wanda ya maida hankali akan yadda kafofin yaɗa labarai da 'yan kasuwa da kuma cibiyoyin gwamnati za su haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen farfaɗo da tattalin arzikin Najeriya. Wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya halarci taron kuma ya samu tattaunawa da Malam Adamu Ladan, General Manager na Vision FM, inda ya yi mana ƙarin bayani musabbabin taron.
Abin da ya sa muka yi wannan taro, ɗaya daga cikin ko kuma wasu daga cikin shirye-shiryenmu sun gano cewa mutanenmu musamman na wannan bangare suna da wata al'ada ko kuma sun gina wata al'ada ko tabi'a cewa duk lokacin da matsala ta samu ko matsala ta faɗo sai a rungume hannu ko a ɗora hannu a ka a ce an bani Allah na ce shikenan, sai a fara jefa zargi da kuma neman waye ya kawo matsalar da kuma cewa dole sai an zo an taimaka mana. Muna ganin cewa wannan ba tarbiyya bace da ya kamata a dora akan ta. Irin wannan tasiri ne ma yasa wannan taro ya tabbata.
Alhaji Muhammad Ibrahim makamin ringin kuma tsohon director general na radio da talabijin na tarayya yayi tsokaci kamar haka.
Mafi yawancin mutane a nan ba su taba fuskantar abin da muka sani da turanci recession ba, ko kuma raunanar tattalin arzikin ƙasa. Har ila yau mafi yawancin mutane a nan ba su taba ganin wata annoba wadda za su yi ce ta shafi tattalin arzikin ƙasa. Ina cikin shekara ta 80 kuma zan iya tunawa na ga lasa fiba, na ga kwalara, na ga 'yan rani, amma ban ga wanda ta girgiza mutane ta girgiza kowace ƙasa ta duniya ba kamar wannan da muke fama da ita yanzu. To a matsayinmu na ma'aikatan watsa labarai gidajen rediyo da talabijin, ina abin yi ya za mu wayar wa wannan matsala su fahimci cewa abin da ya same mu fa ba gwamnati ce ta jawo ba, hukuncin Allah ne. Tunda ya faru ya za mu yi mu taimaka a matsayinmu mutane na farko su fahimci me ake ciki, na biyu su fahimci ina mafita, na uku yaya gwamnati da 'yan kasuwa za su yi kokari su fitta kansu daga wannan abu kuma su kara inganta harkokinsu. Duk waɗannan abubuwa ne waɗanda ayyuka ne suka ta'allaka a kanmu mu ma'aikatan watsa labarai. Saboda haka in mun tsaya mun dubi yadda America take kuka, mutane kamar miliyan 10 sun kamu da wannan ciwo. In mun ɗauki India gashi nan, in mun ɗauki Ingila, duk waɗannan wurare ne waɗanda suke ba mu sha'awa game da ƙarfin arzikinsu. Amma gashi dare ɗaya wannan annoba ta zo ta girgiza su, mu ma kanmu ta girgiza su, har ma mutane suna mamaki me yasa ƙasa kamar Najeriya mai mutane kamar miliyan 200 har yanzu ka kana iya cewa kalilan ne mutane da suka kamu balle ma wanda suka mutu. To bisa da al'ada ta aike da radio television, kusan kowane gidan radio ko kowane gidan television ya san abin da ya kamata yi. Audai doka ta ba shi wannan iko, ko kuma doka ta kasuwanci ta ce ga irin nauyin da ke kansa, ya zai yi sauke wannan nauyi, ya zai ya ci nasara kan waɗannan abubuwa, ya zai ya jawo hankalin 'yan kasuwa kada su gaji, kada su tsorata, su ci gaba da yin abubuwan da ya kamata su ci gaba. Kara harkokin zuba jari in an samu dama, kara gina kamfanoni in an samu dama, kara taimakawa gwargwadon hali domin fita daga wannan annoba. Mijin kai bai haɗu ba, gwamnati ta kawo ɗauki, 'yan kasuwa sun kawo ɗauki, mu kuma 'yan jarida mun kawo ɗauki. To ba za ta yiwu cikin nasara, cikin lokaci gargaɗi, mu fita daga cikin wannan madadi ba.
Alhaji Adamu Aliyu Kiyawa, dan masanin dutse kuma tsohon editan BBC, ga abin da yake cewa.
Mutane da ba sa tunanin irin wato cewar talla da kashe kuɗi a tafi shi ma bangare ne na saka jari, ba sa tsammanin haka. Mutane gani suke in sun sa kuɗin su yi talla, musamman da yake kuma 'yan kasuwar mu abin takaici, yawan 'yan kasuwar mu in banda a 'yan shekarun nan ba su yi karatun zamani ba, don haka ba su dauki talla da muhimmanci ba. Gani suke in suka saka kuɗi a talla tunda ba haja ce za ta dawo su ganta a cikin kanti ba, gani suke kamar sun yi hasarar kuɗaɗensu. Abu na biyu kuma shine ina ganin har yanzu ba mu da hanyoyin da mutum yake iya gane cewar shin tallan nan kwal da na yi, kuɗaɗen da na kashe, kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Ba fito da hanyoyi a nan ƙasar yadda mutane za su iya gane cewar idan na yi talla a gidan rediyo mai suna kaza, yawan masu kasuwanci da ni ko yawan kastomomi nawa na samu. Yawanci ba iya fito da hanyoyin da za a iya gana, domin kaga yawanci a ƙasashen waje suna da hanyoyin da suke gane cewar ko da kafafen yaɗa labarai wajen goma ne tallan, akwai hanyoyin da nake iya gane cewar kafar yaɗa labarai kaza ta fi kawo min tallan da nake a nan ya fi kawo min ciniki, tallan da nake a labarai kaza baya kawo min ciniki. Ta haka ne ma suke tantancewa a ina za su mai da hankalinsu a cikin kafafen yaɗa labarai nan da suke yin tallallika. Amma abin da mutane ya kamata su fahimta shine shi talla yana kawo abubuwa biyu ne. Na farko, kai tsaye yana kawo maka ciniki. Na biyu kuma, yana sa al'umma koda ba waɗanda a cikin su koda ba waɗanda za su yi maka ciniki bane, ya zama a cikin kwakwalwarsu sun san da kai, sun rike ka, suna jin labarin ka, yadda koda wata rana sun tashi buƙatar ko hajar ka ko abin da kake sana'antawa sun san inda za su je.
Masu sauraro, a nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai da sa'aya, sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin. Yanzu a madadin wakilin muryar Amurka wanda ya taimaka, wato Mahmud Ibrahim Kwari, ni ce Zahra Aminu Fage ke muku fatan alkhairi, ku huta lafiya.
Zauren VOA, ƙwarai ba shakka. Duk inda ka ji an ambaci zaure, to magana ce ta dattaku.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu.
A zaure dattawa ke maganar gyara.
Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki.
Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi.
Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zo suna ta discourage, suna hana a zaɓe mu.
Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai 'yan shi'a ne, kuma shi'a za mu yi, shi'a ko maka zaɓa, ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata, to dole mu yi nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA, wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya. Jama'a assalamu alaikum, barkam ku da wannan lokaci, barkam mu da saduwar mu da ku a wani sabon shirye na tsaka mai wuya. Muna fatar kuna nan kalaukan mai da muke a nan Washington DC. Yau muna ci gaba da duba ko Muhammadu Buhari shugaban Najeriya ya samu ya cika alƙawarin nan manya guda uku da yawa ƴan Najeriya lokacin da yake neman su zaɓe shi, na cewa zai magance sha'anin tsaro da ya bunƙasa da tattalin arziki kuma ya yaƙi cin hanci da rashawa. A wannan shiri na yau za mu duba fannin tattalin arziki ne, kuma musamman ma za mu gwada shin a lokacin Goodluck Jonathan da kuma lokacin Buhari yau me ya bambance su idan aka dubi yadda ake canjin kudaden kasashen ƙetare. Sannan kuma za mu dubi shi kanshi ko abin da yake faruwa ga tattalin arzikin Najeriya yanzu abin da ya shafi duk duniya ne ko kuma dai na shirye ce kawai abin ya shafa. Ba tare da bata lokaci ba ga Ibrahim da bakin sa.
Yayin da aka kashe nan kawai wannan gwamnati aka kashe dai ai an kashe kudaden nan an saje tun lokacin gwamnatin PDP. Maganar Niger Delta ba abu ne da ya shafi gwamnatin APC kadai ba. Wannan ya shafi duk gwamnatin da suka shuɗe gaba ɗaya ne. Abin da ke faruwa yanzu gwamnatin kasa ya kai masa bincike. Wanda ya mun kana abun al'ajabi ne. Abun al'ajabi ne kowa ya lanci wannan abun da ya faru. Kuma ba abu ne mai kyau ba. Ba wanda ji daɗin sa, kuma shine shugaban ƙasa ya ce dole a bincika ba ga masa suwa ya saka nan. Ita majalisar tarayya ta ba da dokacin a kudin da aka saka na mai da zuwa Baltimore. Abun da ya faru nan ba wanda ji daɗin ka, ba wanda yake son ta, ko ba wanda zai ji daɗi, ko ba zai ba abun da ya faru nan bar sai ce mu. Wannan abun
to do to ku saurare ni bari in koma gaba da ta ATC shehu.
Ah, faruwa karkashin gwamnatin ku kenan wanda kai ma dan jami'in ma ATC shehu ba haka bane.
Bari sai ci shau ku saurare ni.
Amma ka duba kungiyoyi da aka bayar zuwa baya daga shekarun da gwamnati ke mulki na PDP sun rubuta gwamnatin ya kafa wannan ma'aikatan ai har yau ana bincike ta, kuma ka duba kudin da aka diba ya fi wanda aka diba kwanan nan.
To bari sai ci shau.
Sata ne kuma amma ba wanda zai yaba ai sata a Najeriya.
To bari sai ci shau da kuma a shi da kuma duku saurare duka gwamnatin da ke yanzu mun ji na tarayya kamar ya kai gani kamun ludin gwamnatocin jihohi wajen tallafawa su masu karamin karfi sakamakon wannan annoba na corona a jihohi. Eh, ti shau aka gani kamun ludin ko a jihar ku ko kuma a jihohi an taka rawar da ya kamata?
To muka a jihar Adamawa alhamdulillah, domin mun ga matakin da gwamnati na jiha ya dauka, kuma wasu jihohi ma alhamdulillah har kama da wasu jihohin da APC take mulki kuma sun banyi rawan gani. Amma dai abunda ke tafiya a gargajin wannan gwamnati na APC a gaskiya abun Allah wadai ne, wanda kuma alhamdulillah gara da Allah mai girma ta bangasa Buhari wannan mulkin, don da ba don haka ba, watakila in har da mai girma shugaban kasa bai yi wannan mulki ba, wallahi bayan ran shi wasu sai sun je suna wa
kabarin shi sujada. To shi ke to bari mu to mun jira ka ra'ayi a Dr. Umar Duhu. To Dr. Umar to Dr. Umar
da samu ya mulke ta Allah da ikon shi, ba a taba yi wa wani shugaban kasa zanga zanga don ta haddanci yayi yawa ba sai wannan shugaban kasa. Kuma
to ba da ma to ba da ma to Dr. Umar to Dr. Duhu a matakin jihohi da suka dauka ya kaga matakin
faɗa kan faɗa nan annoban
a jihohi
ba na ce wani yayi rawan gani wani bai rawan gani ba, duk abu ne wanda ya shafi kasa da kuma duniya gaba daya. Abu ne wanda zamu tsaya, ko mutum kana son wani ko baka son shi, dole ka bada goyon baya a tabbata cewa an yaki wannan annoban, mu tabbata cewa annoban nan ta bar doron kasa gaba daya, an samu kuma magani da ta warkar da wanda suka samu suka kamu da ita. Sai ya san shugaban kasa yau sai da kace shugaban kasa bai ji shawaran ka ba, amma shugaban kasa ba farawo bane, shugaban kasa bai taba sata ba. Saboda haka idan wani ya da wani hujja kuma wannan daban ne, amma maganar cewa ana wasa da kudade, to duka dai kamar da ka fada na jallazu an ce bayar na sata da dauna da wari. Saboda haka kowa a kowa mu yi kan mu nema kan mu mu tabbata cewa mu ba mun yadda cewa za mu gyara kasar nan duka da in ana mulki ba za mu ce PDP take mulki ko APC na mulki ba, shugaba ne yake mulki. Saboda haka mu tabbata shugaban nan ba su goyon baya, sun samu sun yi abin da ya kamata, sun talaka ya alfahari da su. Saboda haka Buhari zai bar mulki in Allah ya danar da shekara uku, kowa kuma ya san rawan gani da ya yi. Kuma Buhari ba za ka taɓa ka jaga ce ya sace kuɗin Najeriya ba, sai daga ce wanda suka rasa sun yi sata, wanda kuma ana jira kamar yadda ɗan wani yace zai kawo kasidai wanda za mu yi amfani da shi mu tabbata cewa mun ɗaure wanda suka yi satan nan, wallahi Najeriya shi kai tsaye.
Shi ya faɗa kan cewa shugaban ƙasa baya sata, wannan haka yake kuma ka faɗa wa kowa. Amma abun takaici shi ne kai gara a ce mu samu shugaban ƙasa wanda yake sata, amma masu aiki da shi ba su barna a kan mu samu shugaba baya barna, amma kuma yana gani baya tsawatawa ana barna. Barnan da ake yi yana ji yana gani, gara ma da ake shi kada yake barnan ya fi a ce yana zagaye da ma'aikatan daga ba ɗaya har talakan da bai san ADC ba ya san ana barna, amma kuma shugaban yana kallo don shi baya barna.
Eti Shehu, shekarar 2023 kuna gani PDP ta sha kaya a baya kuma cin ta murmure za ta iya kai bincinta a 2023?
Da ikon Allah aiki magayi ne, da ikon Allah in har Allah ya sa muna cikin masu rai muna kyautata zaton cewa mai girma matsohon mataimakin shugaban ƙasa yadda ya kai labari a wancan karo aka yi mana danniya kamar yadda aka yi a Kano, kamar yadda aka yi a Kogi. Da ikon Allah in dai muna da rai da lafiya, yana ɗaya daga cikin 'yan takarar da in an fitar da su zai cire mana kizi a wuta. Da ikon Allah kuma jam'iyyar PDP ba ta karaya ba, tun da kaga ta fi kadinta har aka kai kotun Allah ya isa, wanda kuma muka yarda mun bar wa Allah ne, Allah ya isa. Wanda a matsayina na masarin shari'a,
amma aiwa na ga abin da a matsayin ka na masarin shari'a bai dace da
kuke ko kariya kai ya zama gaskiya a dokance. A matsayina na masarin shari'a haka yake, kuma na yarda da abin da wannan kotu ta yi. Amma da ikon Allah za mu sake fitowa, kuma muna jira kowa ya fito. Da ikon Allah kuma in har Allah ya sa muna cikin mazurai.
Kuna da abun tallatawa? Kuna da abun tallatawa?
Mun kuwa muke da abun tallatawa fiye da kowa ne.
Alhaji Abdulazizu, jam'iyyar APC ta nan tana kasa daram daram dam dam dam, kuma Allah ya yarda. A wannan kuma kai kasa kai kake faɗi, don kai dan adawa, ta ba dan adawa ba ka da kawo kai daidai bai. Maganan adawa kake yi, Alhaji, na kai magana kake kuna nema wajen Allah, mu kuma muna faɗa Allah ne ba mu mulki nan, ko muna so mu sake tsara a kai Allah ya sake ba mu mulki. Saboda haka mu muna kasa mun san abin da muke yi, talaka ne. A 2019 an ɗauka ba Buhari ba zai ci zaɓe ba, Buhari Allah talaka ya sake ce sai Buhari. Kuma yau ba Buhari kadai ba, an zaɓi Buhari da APC ne. Saboda haka 2023 Allah ya tsawo da lafiya za mu sake cin zaɓe bismillah, za mu kawo ɗan takara wadda Najeriya za su sake daidaita a zaɓe ta. Abin da nake so in gaya wa ɗan wana ya tashi shi ne, kar mu kawo maganan adawan ana shugabanci. Shugabanci fata shi ne kullum mu samu shugaban da zai gyara mana a tattalin arzikin kasa, ya gyara kasa, ya kawo mutane a zamanto da mutumin Krista da Musulmi a yi zamantakewa, a san cewa dukkan wutan ‘ya’yan Annabi Adamu ne. Saboda haka mu Allah ne ya rarraba mu don musan kawunan mu, da an bar mu duk yaran raya da ba za mu san kawunan ba, da kuma ba za a san inda ake. Saboda haka idan muka jinta cewa yau duk wannan ba gwamna na ba, ko duk ba shugaban kasa, muna kushewa. To kushe wannan kwatana mala'ikun suna mala'iku za su ce su amana da shi fa, kuma ya zamanto abin da zai zama na bala'i. Saboda haka mu dinga girmama shugabanni, domin me duk mu samu su yi mana aiki yadda bisa ga yadda aka zaɓe su. Yau talaka in ya fita ya ma shugaban Buhari, to ina ga shugaban nan ba zai sake samu zaman lafiya ba. Saboda haka ni ina fata shi ne mu kokari
shugaban Buhari kan an yi mar Buhari
ba 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 ya ce shugaban ba shugaban kasa ba ma Buhari Buhari ba ai an dole ta ai masa Buhari a kasa da ba ka jira mai ba ya masa Buhari ba ai an yi ma jaman tsaro zanga zanga ba ya ma shugaban kasa Buhari ba ba da ya ma shugaban kasa Buhari a Najeriya.
gashi yanzu kana yi wa wanka ne ko ganin ka ne gobano a madu
ba sai dai zama kani na dai ba dai wana ba dai kani ne ba amma kuma bayin masa kaza ba abin da ya faru shine kace lokacin zaman tsaro ya wata jar sai jo a bata yawanta ba ita garo hukumar sama kuma ward nashi ma har yanzu zan ki ga maka ba kwanci hankali kuma abun ta harbure fiye da yake kafin zage.
To muna godiya. Eh ti shehu to ga tambaye da zamu kuka. To ga
tambaye kuma na tambaro har yanzu kuma shawara zan bayar ba sai na bayar a bayane ba. Akwai inda zan bada shawara wanda zai amfani wanda yafi inda mutum muna faɗa a bayane.
To muna godiya.
To
eh ti shehu. Eh ti shehu.
Dr. Umar amma har yanzu din abun kuma sa ana samun
tantance hankali
mutan sun
daina noma wurin sun dawo gari to ina zuwa Dr. Duhu to shikenan yanzu zamu nan ne to ga tambaye da zan muku
kuma
muna godiya to muna
in kace in zo zaka bani na waka son gwamnatin ku sai ka bani da yanzu ba sai mun kai muna dogon bayani a radio ba
to a gaishe ku malamai to jama'a muna da sauran shiri guda da ya rige mana da zamu kawo muku Allah ya kai mu mako na gaba wanda kuma idan mun dawo din zamu dubi yadda jihohin Najeriya kansu suke ya karshen coronavirus din nan wato ita wannan cuta da ta addaba duniya sannan kuma me yasa kamar da mutane ka dade suna tambaya Buhari ki da mutane da ke zagaye da shi wanda ake cigaba da zargin su da cin hanci da rashawa duk da cewa wannan matsalar na cikin abubuwan da ya alƙawarin zai magance ta tambaya ta ƙarshe da zamu taba a makon gobe shine shin zai yi jam'iyyar PDP ta sake dawowa kan karaga mulki ko kuma dai APC ce za ta zarce a shekarar 2023 yanzu a madadin Ibrahim Abdulaziz da bakin sa da kuma Grace Alheri Abdu da ta taimaka wajen hada shirin nan Aliyu Mustafa Sakwatani a Washington DC Allah ya ba mu alherin sa assalamu alaikum
Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe mai sauraro ke bukata zai iya sauraron mu kai tsaye a shafinanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya. Da alheri.